من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة تقص دوات رمضان هجر من ذن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبول أليه دود أربعين دقيقة. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan rana, musamman a cikin wannan wata mai alhurma, wannan wata mai daraja wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ninninka falala ga bayinsa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ninninka musu lada, muna daga cikin waɗanda Allah ya yanta daga wuta zuwa aljanna, da mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu da ƴan uwanmu da sauran musulmai baki ɗaya. Lura da ganin cewa wannan Ramadan a kullum muna maimaitawa, mun same shi cikin wani irin yanayi mara daɗi na takura da wahala da rashin walwala sakamakon jarrabawa da ɗimuwa da muke ciki yawanci, da firgici da ake ciki, haka mutane su watse a guje. To wannan abubuwa duka sun samo asali ne sakamakon yawan laifuka da muke wa Allah subhanahu wa ta'ala, wannan har ya sanya karatuttuka da ko ina yawanci suka tsaya. Haka kuma ya sa mu kullum muke bin ayoyi waɗanda muke tafiya a cikin su, muna karatu a cikin ayoyin suratul Isra'i wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wasiyoyi, wasaya na Allah subhanahu wa ta'ala sama da 10 waɗanda suke jere, wanda ya zama wajibi duk wani musulmi ya aiki da su don kyautata ɗabi'a, domin rashin ɗabi'a mai kyau da kyawawan akhlaq su ne mafi hatsari a rayuwa. Kuma kyakkyawan mu'amala da akhlaq su ne suke ɗaga darajar mutum har a lahira, har a aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wanda suka fi kowa zama kusa da shi a aljanna ma su ne waɗanda suka fi kowa kyawun ɗabi'a. Muna da matsaloli wajen ɗabi'a, ba kyawun ɗabi'a ana nufin ka ta dariya wa mutane, amma in an samu amana ka cinye ba, a wannan ba kyakkyawan ɗabi'a ba ce, wannan ya zama ladabin kura kenan, tana sun koyar da kai tana wucewa, amma sai ta suri ɗan akuya ba sani ba. Saboda haka ana nufin kyakkyawan ɗabi'a kiyaye amana, tsayuwa akan gaskiya, mu'amalantar mutane da adalci duk da tausayi da sauransu, wannan shi ne kyakkyawan ɗabi'a wadda in mutum ya tsaya a kai rashin ƙarya, tabbata akan gaskiya, to wannan su ne da makamantansu kyawawan ɗabi'u wadda masu su ne suke makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna. Allah ya azurta mu da waɗannan ɗabi'u. To a karatun da muke aya ta 25 ne muka tsaya suratul Isra'i, za mu karanta aya ta 26 duk da cewa an karanta ta da a baya, to za mu sake karanta ta nan za mu tashi insha Allah. Wa ati zal qurba haqqahu na.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa bin as-sabil wa la tubadzir tabdira. المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
نعم. الله سبحانه وتعالى وآت ذا القربى حقه كباوى دنجي نكسا شما كباشي حجنسا zal qurba shine dangi wanda dangantaka ta jini ta hada shi da mutum sune ma'abuta qaraba. Ma'abuta qaraba sune waɗanda suka fi cancantan jinin mutum, ma'ana suka iya gadansa a wani yanayi gwargwadon irin yadda yanayi ya faru da shi mamaci, wani zai iya gada ko wani zai tsare wani ko makamantan haka, amma dai suke iya gadan mutum zal qurba. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya faɗi haƙoƙin su, akwai jari zal qurba, jari junub. Allah ya ambata a suratul nisa'i, wato akwai wanda zaka ganshi dangi ne a asalin halitta, sannan kuma ma'ana dangin mutum ne shi sun hada jini, wan mutum ne ko kanin mutum ne ko babban mutum ko kawun mutum ko babar mutum ko gogonsa ko makamantansu, wannan Allah ya riga ya hada jininsu, don haka su akwai karaba a tsakani na dangantaka ta jini. Akwai kuma a yanayin da yake iya yiwuwa mutum yana da karaba da mutum na jini, sannan kuma a gurin zama suna makwabtaka, watakila a cikin gida ɗaya suke rayuwa ko kuma a guri ɗaya suke rayuwa, ga gidan wannan ga gidan wannan, dangi ne dama su asali, sannan kuma a rayuwan zama ma kuma har yanzu a kusa suke. An fassara daga cikin fassarori da aka yi jari zil qurba wa jari zil junub, duk da wasu fassara shi da cewa mata da miji. To ala ayi halin zal qurba anan da Allah subhanahu wata'ala yake magana a wannan aya, sune ma'abuta qaraba na dangantaka na jini tsakanin su da mutum, to suna da haƙoƙi akan mutum, shi ma yana da haƙi akan su. Duk wanda ya zama dangin wani, to kowa yana da haƙi akan kowanne. To za ku iya zama dangi ne kuma sannan kuna rayuwa a gida ɗaya, ga alaƙa ta dangantaka, ga alaƙa ta makwabtaka na kusa, domin a gida ɗaya kuke rayuwa. Ko kuma dangi ne sannan kuna rayuwa a anguwa ɗaya, ga alaƙa ta dangantaka kuma ga alaƙa, ma'ana alaƙa ta dangantaka da ƙaraba, ma'ana kusaci na jini wanda Allah subhanahu wata'ala ya ƙulla wannan, sannan kuma ga alaƙa na zamantakewa ku makwabtan juna ne a kusa da kusa kuke. To irin wannan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da haƙƙi suna zama hawa-hawa, wani zai zama yana da haƙoƙi daban-daban sama da ɗaya, banda haƙƙin dangantaka akwai haƙƙin makwabtaka. Allah subhanahu wata'ala ya ƙulla wannan, don haka sai ya ce akwai haƙoƙi wanda kowane dangi ya bawa danginsa, shine wa ati zal qurba haqqahu, ka bawa ma'abucin qaraba, ma'abucin dangantaka da kai, ka bashi haƙƙinsa, haƙƙinsa na abun da ya zama na wajibi. Akwai dangantaka ta wajibi wadda haƙƙi ne kawai kasancewa shi dan uwanka ne, ka girmama shi a babin cewa shi dan uwanka ne, shi ma ya girmama ka akan cewa shi dan uwanka ne, kai dan uwansa ne. Wannan dangantaka, wannan haƙƙi na wajibin shi baya buƙatan wani abun duniya. Kuskuren da ake ciki a yau, wannan dangantaka da haƙƙi na wajibin ma an mai da shi dalilin abun duniya. Saboda me zaka ji mutane suna zaune suna cin naman babban wansu? Saboda me? Saboda wataƙila ko Allah ya fifita shi, su a ganinsu bai ba su kuɗi ba, shi bai azurta su ba, ya shi yana da arziki bai azurta su ba, sai ga suna cin namansa. maimakon su ga darajansa ya ga darajansu ta hanyar alaka wacce babu maganan sisi a ciki, wannan shine haƙi na wajibi. Mana a'a gaisawa ne, a'a ba shi da lafiya a kula da shi, ko kai baka da lafiya ya kula da kai, ko kuma a'a za a gaisa, ko kuma a'a za a je ya aike ka, ko ka abuna wasu abubuwa ko shawari ko maganganu waɗanda suke muhimmai wanda ya shafi ci gaban wannan dangi din ko ci gaban wannan family. To sai kaga mutane sun bar wannan, suna tunanin kawai dangi na wane, tunda yana da abun duniya to dole kawai nima in zama ina da abun duniya, ko kuma zan mu'amalance shi saboda abun duniya da yake da shi. To wannan ba daidai bane, wanda a yau kuma shine yawanci abun da ake ciki. Dangantaka zaka iya mu'amalantar mutum ko da kuɗi ko ba kuɗi, saboda Allah ya hada dangantakan ku, mana kun zama jini daya. To nan babu tunanin cewa a'a ina son gidansa ko bana son gidansa, ko yana bani ko baya bani, wannan duk wannan babu shi. Ana bukatan ku zama kuna girmama juna dole bisa dole, saboda ne haka Allah ya hada ku, shine wa atizal qurba haqqahu. Dangantaka ya sa a zamanin yanzu abuna kuskuren fahimta ga dangantaka da kuma rashin aiki da wannan, ya sa a zamanin yanzu zaka ga wasu mutane suna auna junansu da danginsu akan wasu abubuwa waɗanda suke babu dalili. Wannan ya sanya sai kaga dangi yana zagin dangi a gurin wasu wanda su kuma basu da alakan dangantaka din na jini. Waya ce wa abuna wane kawunmu ne ko babbanmu ne ya samu babban mukami amma har yanzu bai bamu kaza ba. Wannan arziki shi na Allah ne, arziki shi na Allah ne, amma dangantaka da girmama juna na dangantaka wannan wajibi ne. Shi yasa babu dalili da zaka je kana cin naman danginka kana zagin sa a gurin wani bawan Allah. Yau bai kamata ka bude wannan kofar ba. Mutane da yawa suna zagin baffanunsu, suna zagin kawunansu, suna zagin yayinsu, baya mun komai, bai taba dinka mun riga ba, bai taba dinka mun kaza. Wannan in yayi maka ababin ihsani ne, ya samu lada. In bai maka ba, bai samu lada ba. Amma dangantakar ku tana nan, wajibin a bada haƙin dangantaka wannan yana nan. Shine wa atizal qurba haqqahu, ko da abun duniya ko ba abun duniya, ko yana baka ko baya baka, ko kana bashi ko baka bashi, wajibi ne ku kiyaye haƙin juna na dangantaka da Allah ya sa. Shi yasa Allah subhanahu wataala yace wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah, da akwai al-mu'akha bainal muhajirin wal ansar. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi hijira daga Makka zuwa Madina, to ya sanya ƴan uwantaka tsakanin muhajirai da ansarawa, ta yadda muhajirai suna iya gadan ansarawa, ansarawa suna iya gadan muhajirai, saboda ƴan uwantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina don su taimaki juna. Ba ansare sai ya tari muhajir wanda ya kauro daga Makka ya dawo Madina, sai ya bashi bangaren gidansa, ya bashi bangaren gonarsa, ya bashi kaza, ya bashi kaza, shi kuma ya ci gaba da harkoki har ya zamanto sai ya ce to wane da wane kun zama ƴan uwan juna. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam zai hada su, sun zama ƴan uwan juna, har ɗayansu yana iya gadan ɗaya. To daga baya sai Allah subhanahu wataala ya soke wannan, ya ce wa maganan su gaji juna wannan babu shi. Masu gadan juna su ne waɗanda dangantaka ta jini ta hada su. Shi yasa Allah ce wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah, don haka ma'abuta dangi na jini wadda mahaifa ta hada su, su ke da cancantan a ce sashin su da sashi suna gadan juna, sannan kuma suna mai juna a cikin mu'amala, sannan suna girmama juna a mu'amala. Amma maganan wani ya zama dan uwan wani har ta yadda har zai gaje shi, daga lokacin Allah ya soke, lokacin da ya saukar da wancan aya. To kaga ashe kenan duk wata magana ta wato abun duniya ba ta ciki in ana maganan dangantaka. Wane wana ne? To har abada wanka ne. Wane kanina ne? Har abada ya zama kaninka. Wance kanwar kice? Har abada kawai kanwar kice. Ko ɗaya ta mutu ta bar ɗaya, kawai ya da kanwa kuke, kuma haka ake har gaban Allah subhanahu wataala. To menene haƙoƙinta, menene haƙoƙinki a gurinta, da haƙoƙinta a gurinki, kawai su ne wajibi a kalle su. Wane wanka ne? Me haƙoƙinsa a gurinka, me haƙoƙinka a gurinsa? Na farko dole ka girmama shi, ba za ka kuma ci namansa tare da wani ba, domin duk wani wanda za ka zo ka yi magana da shi akan wancan,
to kana magana da wani ne wanda babu alakan jini a tsakaninku, kula yakan wanda kake da alakan jini a tsakaninku, wanda Allah ya ce wa ati zal qurba haqqahu, ka bawa ma'abucin dangantaka ta jini haƙƙinsa. Allah subhanahu wa ta'ala shi ya hada ku, wane wana ne uwa ɗaya uba ɗaya, wane wana ne uwa ɗaya uba daban-daban, wane wana ne uba ɗaya uwa daban-daban, duka waɗannan ƴan uwa ne, ƴan uwan juna ne. Haka kuma Allah ya hada su, kawai ya hada ne ta yadda ya ga dama. Wani suka hada uwa, wani suka hada uba, wani suka hada uwa da uba, gaba ɗaya duka wannan Allah ne ya tsara, ba kai ka zaba ba, ba shi ya zaba ba. Kuma da Allah zai halicci wannan bai yi shawari da wancan ba, da Allah zai halicci wancan bai yi shawari da wancan ba, ba a shawartan babban wa in za a halicci mafi kankanta a gida, a ce bari a shawarci babban wansu, wane ma ya zo gidanku, ba a wannan. Allah subhanahu wataala baya shawartan wannan, kawai hadawa yayi. To ashe da ya hada din nan, to sai a bi dokokinsa ba tare da lura da abun duniya ba, ba tare da lura da abun duniya ba. Wasu kuma wani sabani na shedan, yau ne aka wayi gari zaka ga a lokacin da ake bukatan hadin kai na ƴan uwan juna, to sai aka wayi gari ƴan uwan juna su suke gulmace gulmacen juna. Wasu zaka ga suna gulman kai ne akan abun duniya, ko suna gulman ƴan uwansu akan abun duniya, wasu suna gulman ƴan uwansu a dalilin auratayya, wani matarsa ta mallake shi saboda haka baya kaza baya kaza baya kaza, sai a fassara da wannan sai a yi gulma. Wani abu ne shi kadai ya samu kuɗi don haka baya kula mu, ya samu mukami baya kaza baya kaza, mu ma baya ba mu komai. Sai ka je kana gaya wa wani, wani duk mukamin sannan da kuka gani bai wuce bani dubu biyu ba, bai taɓa bani dubu kaza ba, bai dago ni yayi mun arziki ba, ta ina zai dago kai ma arziki? Allah ke arzuce wanda ya ga dama. Saboda haka kar ka sa ranka saboda wani ya samu kaza, kai ma sai ka samu kaza, ko shi ne zai azurta ka, bai isa ba. Idan zai zama wata wasila ko zai zama dalili na wata kila ka samu wani abu, to in lokacin yayi dole sa sai yayi, shi ma aikin Allah zai yi, ba shi zai sa kansa yi ba, ko yana so ko baya so, sai Allah ya shagaltar da shi yayi wannan abu. Saboda haka baruwanka kai dai ka ci gaba da addu'a, kuma kana kyautata zato ga duk wani bawan Allah, balle kuma dan uwanka na jini. To an gurbata ƴan uwantaka ta jini, an mai da ita ta abun duniya. Saboda haka a yau idan mutum bashi da lafiya, farkon wanda zai fara gaya wa adanginsa sai fara da mai abun duniya, saboda tsammanin wannan ne zai iya fidda shi a cikin ciwo, shine zai iya bashi kudin magani, shine zai iya kaza. Idan akwai danginsa wani talaka wanda zai yi addu'a, wataƙila ma addu'ar Allah ya karba, to ba zai waiwaya zuwa gare shi ba saboda bashi da abun duniya. Sai ya fara neman wanda yake da abun duniya, a ganinsa shine zai bashi taimako ya samu sauki. Wannan kuskure ne, mutane suka maida al'amari zuwa ga abun duniya. Shi yasa idan baka da kuɗi a cikin danginku, wanda bashi da kuɗi a cikin dangi, duk abun da zai ka duba dai irin bukukuwa na mata da son biki a gurin su, amma wacce ba ta da abun duniya ko tana gidan mijinta ba su da abun duniya, sai a yi biki sau goma da ƙyar za ta ji labari, sai da ƙyar ta jiyo ta gefe. Amma wacce take da abun hannu a ɗakinta za a yi komai. Saboda me? Saboda an maida abun kawai harka ce ta duniya, harka ce ta abun hannu, wadda wannan sabanin abun da Allah ya tsara. To shi yasa ake cikin wahala, komai an maida shi don kwaɗayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ka'ida, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, ba wanda yake azurta ka, ba wanda yake hana ka arziki. Wani dai zai iya zama dalili ko ya baka wani abu ko ya ma hanya ka shiga wani guri, in ya zo yi sai in ya maka ka gode masa, ka yi masa fatan alheri, kai ko bai maka ba ka gode masa kai masa fatan alheri, babu wani abu. Amma aka wayi gari al'umma suna jiran wanda zai basu, wanda bai basu ba shi ba mutum bane, komin dangantakarsa. Kai an kusa a kai matsayin da ƴaƴa suna rina iyayensu idan iyayen basu da abun duniya, ƴaƴa suna watsar da iyayensu sakamakon abun duniya. Wannan shine abunda gurbacewa har ta kai mu ga wannan. Saboda haka idan abu babu, idan uba ba mai abun hannu bane, to shikenan kawai ƴaƴansa gadara suke masa. Idan uba mai abun hannu ne, to wannan shine ƴaƴansa suke girmama shi, suna masa biyayya na iya abun hannunsa, don tsoron kar ya yi fishi da su. Ba don kar ya yi fishi da su, Allah ya fishi da su ne damuwar su ba, a kar ya yi fishi da su ne kawai abun da suke gani nasa ya yanke, shine kawai matsala. To wannan ba karamin matsala bace da hatsari, wajibi ne mu koma haƙƙin ƴan uwantaka a yi shi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada. To Allah subhanahu wata'ala ya ce wa atizal qurba haqqahu, ka bawa ma'abucin dangantaka haƙinsa. Shine malamai sun yi fassara da bayanai. Misali, idan ka samu wani abu za ka yi alheri, waɗanda suke kusa da kai su suka fi cancanta ka fara ba. Ma'ana, waɗanda suke dangantaka da kai na jini kuma su mabuƙata ne, hatta ko zakka ne, ko zakka mutum zai fitar. Danginsa na jini in suna cikin mutum takwas da Allah ya ambata, ma'ana yana da yayu ko yana da ƙanne wanda ba shi ne yake ciyar da su ba, ko ba a ƙarƙashinsa suke rayuwa ba, kowa yana ta kansa ne, kai koda suna zama yaran shagonsa ne su, amma a zaman kansu suke, ma'ana wani lada suka yake biyan su, zaka su suke daukan dawainiyan gidansu su yi cefanin su da sauransu. To in zakka ta zo, in zai fitar, su waɗannan sun cancanta. To idan suna dangantaka da shi na jini, su suka fi cancanta. Idan zakkar za ta, ma'ana mutum goma kadai ya kamata su samu zakkar, sannan kuma waɗannan dangi miskinai da fakirai a cikin dangin mutum sun kai mutum goma ko sun haura mutum goma, to idan ya raba zakkansa wa iya waɗannan zakkansa ta yi. In dai suna cikin mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a basu zakka, in kuma ya ga dama ya rarrage don ya fidda zakkan ta fita ga sashin wasu aminai na waje, ko sashin wasu mutane na waje, ko sashin wasu makwabta na waje wanda su ma suna cikin waɗannan mutum takwas da Allah ya ambata, sai ya rage wa dangi ya ƙara don ya tsakuro wani abu ya bawa waɗanda suke makwabta ne, su ma waɗanda suka cancanci zakka cikin mutum takwas ɗin nan. To in yayi haka yayi daidai, amma kar ya tsallaka ya bar dangi kuma bai bada gare su ba, ya zai bawa wa'ansu. Haka nan ko ba zakka ba, a babin ihsani, haka kawai mutum yana so ya yi ihsani, ko irin wannan ihsani da ake yawanci a Ramadan, ga mutane suna taimakawa junansu ko suna bawa mabukata. In mutum zai yi, to sai ya fara duba danginsa na jini ya musu, akwai mabukata a cikin danginsa na jini, to ya kamata ya yi musu. Idan abun ya tsaya a iya danginsa na jini mabukata, sai ya kare a iya nan, falillahi alhamdu, ya yi ihsani bisa ihsani. Shi ne wa atizal qurba haqqahu, bai kamata ka tsallake dangi na jini sannan kuma ka je ga waje, sannan ga wani a gida danginka ne, sannan kuma miskini ne ko fakiri ne ko wani mabukaci ne, sannan kuma ka tsallake shi ka tafi wani guri ba, wannan bai daidai ba. Ya zama wajibi mutum ya lura da danginsa, sannan ya yi musu abun da ya kamata daidai da yadda ya dace. Shine wa atizal qurba haqqahu, ka ba wa ma'abucin, wato abuna dangantaka, ma'abucin karaba, ka ba shi haƙƙinsa, haƙƙi irin wanda ya dace. In baka ba shi haƙƙi na wajibi ba, zai tambaye ka a gaban Allah, in baka ba shi haƙƙi na wajibi ba, ma'ana baka yi masa abun da ya dace na wajibi ba, zai tambaye ka a gaban Allah. Baka wa atizal qurba haqqahu, ka ba wa dangi wanda yake na karaba haƙƙinsa, wajibi ne wannan. Wani miskina, idan ka samu ko lokaci ko wani abu zaka ziyarce shi, ma'ana zaka gaishe shi ko zaka ziyarce shi, ko da mutum yana cikin shugulgula wani sa'i bashi da lokuta, amma dole ka kirkiro wani lokaci don ka ziyarci wanda yake danginka, ko ka ziyarci wanda ya cancanta a cikin danginka da makamantan haka. Akwai haƙoƙi na wajibi wanda in ba a bayar ba, Allah subhanahu wata'ala su ɗin za su tambayi mutum ranar tashin alkiyama. Za ka Allah ce wa atizal qurba haqqahu wal miskina, shi ma miskini mabuƙaci, shi ma ka ba shi haƙƙinsa. Miskini shi ne wanda yana da abu amma ba safa yake isansa ba, kullum shi ma mabuƙaci ne, wato yana dai da ɗan abu amma ya abun da ya gashi nan hannu baka hannu ƙwarya in ji Bahaushe. To irin wannan ana bashi taimako. Daga cikin taimako, wasu malamai suna bayani da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun, suna ciyarwa daga abun da muka azirta su da shi. Shine misali, wani sa'i zaka ga ko ka je kasuwa ko a harkar kasuwa, sai Allah ya maka budi, sai ka samu wasu riba wanda baka tsammani ko ka samu wani kudi wanda baka tsammani ko a harkan aiki wani abu ya fito wanda baka tsammani ka samu ko kuma kawai wani ya maka kyauta wanda baka tsammani ka samu to in irin wannan abun ya same ka to ana so kai kuma ka dan wari wani abun da kake ga ya dace kai wa dangin ka ihsani ba tare da sun sani ba ba tare da sun san ma ta ina ka samu ko ka samu ba Allah ya san ka samu to sai ka dau wani abu da kake ga zaka iya yi bisa lissafi sai ka ba wa danginka wani abu shine wa atizal qurba haqqahu ka ba wa danginka haƙinsa sannan wal miskina miskini shima ka bashi haƙinsa daga cikin abun da ka samu wanda ba zato ba tsammani ko kuma ka samu bisa ma tsammani din amma sai ka same shi tare shi wani bai samu ba ma kai ka samu to sai ka duba suwaye miskinai a angonku dan yi musu wani ihsani daga ciki shine wa mimma razaqnahum yunfiqun sukan ciyar daga abun da muka azurta su da shi ka dan wari wani abu ka ba wa danginka ka dan wari wani abu ka ba wa wadanda suke miskinai ko makwabta ko wani wanda suke na kusa ba tare da kawai ka tsaya kana lissafi ba in ka bayar Allah ya san ka bayar shikenan magana ta riga ta kare Allah subhanahu wata'ala ce wal miskina ka bawa miskini wanda yake mabukaci zaka ga mutum testes yana wanka yana dan shiri yana dan gaye balle ma in dan matashi ne mai gaye amma bai da sisi sai dai burga bai da sisi sai burga aiwa sai kin dan ya dan yi wanka ya dan yi mai ya dan sa ya abuna amma babu sisi to irin wannan kar wannan dan gayen ya rude ka ka ki bashi yan wasu abu idan ka samu hali sai ka bashi saboda akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya musu baiwa ba za su ce komai ba ba za su roƙe ka ba suna dan tsaftsafin su to a zamanin mu ne yanzu matsalar mu shine wai in ba mun ga mutum dusu ba to ba ma ce makon sa wannan ba daidai bane to zaka iya ganin mutum da mota ma amma ka taimake shi yana buƙatar taimako wani zaka gani shi kullum tsaftsaf ba shi da matsala kaman a ganin ido amma zai buƙaci taimako sai ka taimaka masa shi yasa abune wasu mutane la yasaluna nasa ilhafa ta'rifuhum bisimahum la yasaluna nasa ilhafa oh ba ta tsaya su ce za su tambayi mutum ko su tsaya suna cewa ayi mana kaza ko a taimake mu ko ayi kaza a'a to shine miskini yana da dan wani abu da har yasa yana dan abunan dinsa yana dan wanke rigansa ko yana dan wasu ɗan abuta ko kuma kana dan ganin sa dan tsohon mashin ne zai ga wancan tunda har yana da mashin kai ba shi kawai a'a mashin din kawai da wata mai bashi ake karba kaga irin wannan ya kamata a ce in kana da hali musamman a cikin danginka ka taimaka masa wani ya zo taimakawa danginsa wani lokaci sai risa ba masu mashin a cikinsu banda su masu abune wanda suke zuwa gona suna abubuwa irin wannan in ka wato sai mutum ya galabaita tukunna za a bashi to miskin shine wanda yana da dan wani abu amma yana bukatan karin karfi yau shine miskin kamar yadda nassin alqur'ani ya fadi abuna amma safinatu fa kanat limasakina ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba amma safinatu fa kanat limasakin kaga Allah ya ambace su miskine amma suna da kwale-kwale wanda suke fito da shi a ba su lada a shikenan miskini yana da dan wani abu wanda ba za ka rena shi ko shi ko bai tambaye ka ba ko bai sa ido a kanka ba kai sai ka kira shi ka bashi saboda dangantaka da abun nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yana ce masa wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha akwai dangi waɗanda suke tare da kai a cikin hatta harkar da'awa kuma dangi ne akwai waɗanda su kuma suna tare da kai a harkar dawa shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ka sabartar da kanka ma'ana ka haƙurtar da kanka da irin waɗanda ka gansu kuna ambaton Allah tare kuna aikin Allah tare kuna aikin addini tare to in ka samu hali to waɗannan ya kamata kai musu ihsani fa shine wal miskina kawai ka dau wannan miskin ne jawo yana da dawainiya a kansa wancan ma yana da dawainiya a kansa wancan ma yana da dawainiya a kansa to sai kai abun da zaka yi kawai daidai gurgudo iya abun da ka san zaka iya yi kowa shi ya san irin karfin arzikin sa da irin abun da ya samu da irin abun da yake samu abun da zai iya yi shikenan sannan yana daga cikin matsalolin dangi in dangi ya musu ihsani sai ga so rena sai haba ka duba wani wai duk kudin da yake da shi ina wai naje wai wani kaga wani yadi da ya bani wai shine za a yi zan yi sallah ko kuma a kaga wai bani 2,500 to 2,500 takalmi ma ta aishe ni ne to wai ce maka wajibi ne cewa shi zai saya wa takalmi iya ko 1,000 ya baka ka godewa Allah don arziki ne daga Allah da mutane suna da hakikanin fahimta da alaka da Allah sun san Allah wallahi danginka ko a kololuwa yake saboda tsabar muƙani ran da arzikinka yaje hannunsa wallahi sai ya sauko har ƙasa ya baka kafin ya koma baka da matsala sai ya kira ka ya baka ko ya kira ka ka je ka karbo ko ya zo da kansa ko ya aiko ko kana bacci ma za a tashe ka ya kawo ma to amma matsalar mu shine kawai kaman dole ne sai an yi kaza sannan ga rashin godiya ga Allah idan zaka ga wani yayi wa wani ko yayi wa dangin nasa ko kuma yayi wa wasu bangare kafin nan sauran kuma su yi hakuri sai wani bangare ina ba hakuri wani zaka ga mahaifiyarsa ya fara yi wa amma sai ka ji ƴaƴa su ma sun fara fada kawai sai mahaifiyarsa ce a ka san wai mahaifiya wani zaka ga ya fara yi wa manyan yayu wanda suka tsufa kafin zo yana sai ka ji kananan sun hau fitina da magana ya wance kawai yake yi wa wance ita ce sai abinda ta ce masa kaza kaza fitintinu da kananan maganganu da yawan fitina da nita yawanci al'umma mu ne yanzu haka ake ciki saboda haka zaka ga shi yasa wasu idan suka je wani gari to ba sa son ma su dawo cikin mutane saboda irin wannan mita din da fitintinu saboda me mutum yayi alheri an zage shi bai yi alheri ba ma an zage shi don haka sai gwammace gwanda bai yi ba ya huta amma kuma hakan kuma hatsari ne don in ya je gurin Allah subhanahu wataala ba daidai ba ne don haka komai za a yi kai dai kai kawai domin Allah kuma kai iya abin da za ka iya yi shikenan kawai ka kauda kai mai fitina da zagi da mita ya yi shi wannan kawai yana rage ma zunubi ne kuma zai je tsaya a gaban Allah shi yasa wani zaka ganshi kullun dan fitina ne kullun a makale yake kawai akan wani dutse a angosu yana zama ko akan wani ice wanda ya side shi ne kullun yake zama a kansa yana mita yana fitina kullun aikinsa kenan yana tsumbure ya rame wani sa'i ya yi abu ne haka nan saboda kawai fitina da mita da sa zuciyarsa akan rayuwar wani ba rayuwarsa ba kullun yana makale a guri da to wannan fitina ne bala'i ne saboda ka wasu zaka ga shi yasa zagin wasu mutane adawa ce da Allah man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wannan dangin naka baka san matsayin sa gurin Allah ba kana ta zagin sa kana zagin sa Allah yana fishi da kai ka hadu da matsala shi yasa ba a son a zagi mutane shi yasa Imam Sa'adi yake cewa inna Allah akhfa wilayatahu fi ibadi fala tahqiranna ahada min ibadillah Allah fa ya koye walitakan sa a cikin bayin sa karkarin kare na mutane kana zagin su kana walakanta ko kana cin naman su baka san su waye ba su a gurin Allah wani zaka taba shi kalma ɗaya zaka yi akan sa ka samu matsala a rayuwa to danginka ya maka falillahi alhamdu ka godewa Allah kuma ka masa addu'an alheri bai maka ba ka godewa Allah ka masa addu'an alheri in yau bai maka ba wata ran zai maka kuma duk yadda aka yi insha Allah ta'ala in akwai abun da Allah ya sa zaka samu ta gurin sa shine dalili to zaka samu kuma me yasa ma sai dole ya zo ta gurin sa Allah ya masa arziki to sai aka ce kai Allah ba zai maka ba ci gaba da sana'ar ka mana kawai shi kuma kana masa addu'a Allah ya kara masa kai kuma Allah ya baka naka ran da Allah ya baka naka shikenan sai ka jira sai wani ya baka Allah ba zai baka bane sai dole shine zai baka mutanen mu yawanci ba a samun alaka da Allah ba a tina Allah subhanahu wataala sai ga mutum yana ta tina danginsa yana ta ganin laifin danginsa yana ta ganin laifin wanensa wansa ne a kaninsa ne a meyensa ne yana ta fishi da shi wai bai masa ba in ya maka ka gode in bai maka ba ka masa addu'an alkhairi wata ran zai maka in bai maka ba ba rabonka ne Allah ne bai maka ba ran da Allah ya turo rabonka in ta gurinsa zai zo wallahi sai ya zo Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam ya gama magana law antum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr tsuntsufai yana zaune Allah ki kawo masa abincin sa sai kuda a menene duk kwarin nan da kake gani suna cikin kasa sai Allah ya turo abincin sa zai wuce ta gaban su sai su kama to in kai tawakkali ga Allah hakikanin tawakkali babu wani wanda ba zai daraja ka ba kowa zai daraja ka a duniya kuma duk inda arzikin ka yake wallahi zai zo ya same ka ko kai zaka je ka same shi Allah zai kai ka gurin yanzu ka samu shi ka dawo abunda ake so al-akhdh bil asbab sanan kyautata zato ga bayin Allah kar dangi su rinka kiyaye dangin su ta hanyar kawai abun duniya ko su rinka kula da dangin su da sa ido akan dangin su kawai akan abun duniya arziki a hannun Allah yake ba a hannun dangi ba arziki a hannun Allah yake ba a hannun wane naka da ya zama kaza ba ba abunda zai iya maka sai abunda Allah ya maka komi kaga ya kawo Allah ne ya sa shi ya kawo kuma dama naka ne saboda kai kawo amma ya cancanci ka gode masa ka masa addu'an alheri Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sana alakum ma'ruf fa kafi'u wanda duk yayi muku aikin alheri ku yi masa mukafa'a in ba ku samu abinda za ku masa fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum kafa'atumu in ba ku samu abinda za ku yi masa mukafa'a ba kuma ku yi masa alheri ba to ku rinka yawaita addu'a gare shi har ku ji cewa kun biya shi ta hanyar yi masa addu'a to amma a zauna ana ta dimuwa ana ta wahala ana ta zagin juna ana ta bambare juna ana ta zubar da mutuncin juna ka tashi musamman ka tafi ko kaga wasu dangin sun hada kai wannan ta tafi gidan waccar sun zagi wani wanda shi ko ba a garin ma yake ba kuma dangin su ne uwa daya uba daya ko dangin su ne uba daya ko dangin su ne uwa daya ko dangin su ne babban su ne kanin baban su ne ko dangin su ne kawun su ne wan jatuma su ne ko wani abu wannan ta tafi gidan waccar ko wannan ya tafi gurin waccan sun zauna banda dangin ba abun da suke zaga wannan baya ba mu kana ganin sa gaba daya ya danne kudi daga shi sai ma tansa baya ba Allah nemi Allah ya baka ba dangin kai ba kar ya baku wannan in me baku sai me kar ya baku in me baku ba sai me ba ayi wanda suka fi shi kudi ba kafin shi sannan kuma ba zai wuce bane sannan ku da tabbata za ku yi to saboda haka wannan batar basira ce ka zauna kana jiran dangin ka bai baka don haka ya zama abun zagi ko ka je gurin wancan kana ta magana ta wancan yayi magana har mutane ma kuma ka duba wane ya samu mukami kaza amma ga ƴan uwansa nan a gidan haya wane yake ga ƴan uwansa nan a taba yake to da ya zama ya rike mukami kazan sai aka ce maka zai azurta wane daga inda Allah yake so ya ajiye shi shi wannan ya ce ya dago shi ya kai shi inda Allah bai nufi ba Allah subhanahu wataala ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq faman ladina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa Allah ya ce ku sani ya ku bayin Allah Allah ya fifita sashin ku akan sashi fil rizqi a bangaren arziki dole kawai a samu wannan yana da dumbin makudan kudi wancan kuma ko sisi dai bai da shi dole a samu wannan yana da dumbin duciya wancan ko ba shi da komai dole a samu haka haka Allah ya fada Allah ya ce faman ladina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa wadanda Allah ya bawa tarin kudi da tarin dukiya basu isa su dau wannan dukiyan su bawa na kasa can wanda Allah yake so ya ganshi cikin kaskanci su su dauko dukiyan su kai wa wancan wai don su dago shi yayi kudi shi ma ya zama irin su Allah ya ce wallahi ko sun taru basu ta suyi wannan ba sai in Allah ya ga dama to ashe kenan don wani ya rike mukami ga su wani nasu ƴan uwansa ne danginsa ne suna a caba to sai me su daina taban su kwanta saboda wani ya rike mukami kaza wannan hauka ne kafin ya zama ya rike mukamin ma ai suna caba to me suna kuma sana'o'in ka rike sana'arka in a taba ne roki Allah ya mata albarka in yankan farce ne roki Allah ya mata albarka in da ko kake roki Allah ya mata albarka wane naka kuma ya je kororo a yi masa addu'an alheri ba ruwanka da shi kar kai hasada in ya baka abu ka gode wa Allah ka masa addu'a in bai baka ba jira kawai Allah ne bai sa harbin ka hannunsa ba shikenan magana ta gani ka huta amma wai don ya dawo ma da arziki ya fidda kai daga wahalar da Allah yake so ya ganka a ciki ka zama mai arziki wannan ka daina wannan mafarkin wannan na Allah ne aikin Allah ne ba aikin wane ba kuma in wane zai yi duk abin da zai yi a duniya ko duk Najeriya kudinsa ne wallahi bai isa ya azurta ka ba komi ya baka abin zai lalace saboda Allah baya son ya zama ka zama mai arziki tukunna to shi yasa ka roki arziki kawai a gurin Allah ka kuma mu'amalanci duk wani dan adam da nufin alheri kawai shi kenan sai ka huta mutane a bangaren wannan an yi nisa wajen baci shikenan mutane kawai sai ana ta abubuwa wanda ba su kamata ba wannan ya bata da wancan ni yanzu na daina zuwa gidansa ma yanzu na daina zuwa kaza na daina shiga sha'anin sa saboda gaba daya ba shi da kirki yana da ruwa yana da kaza yana da mai kwadayi ba shi san mai ruwa ba in ba kai kwadayi ba yaushe kaza kana tunanin wane yana da ruwa to duk irin waɗannan abubuwa mutane su mai da hankali kai kuma dangi in zaka yi abu in kai ne mai abu hannu kai kawai domin Allah karka jira yabo ko kushewa kuma kushewa kare hana kai abin da zaka yi yabo kuma kare sa shi ne dalilin ka na yin abu sai ka zo baka da lada a gurin Allah sai ka zo baka da lada a gurin Allah subhanahu wataala don haka Allah subhanahu wataala ya ce wa atizal qurba haqqahu wal miskina ka bawa ma'abucin dangi dangantaka haƙinsa wal miskina ka bawa miskini haƙinsa miskine suna da haƙoƙi bayan Allah su taimaka wa miskine a lokacin da suke da bukata kai iya abin da zaka iya wa bana sabil ma'abucin tafiya shi ma idan yana cikin halin kakani kai shi ma a taimaka masa shi yasa hazzaka ya cancanta ibnu sabil idan mutum matafi ne ko da shi ne arziki ne a kasar su amma lokacin da yake halin tafiya zai iya shiga wani hali don haka ya cancanta a bashi zakka sai dai sai Allah kuma anan yace wala tubazir tabazira amma kar kai almabazzaranci ka watsar da dukiyan gaba daya wa'annan dangi na ne daga abu yazo duk gaba daya ka watsa ka wasu sai ku koma kuma duk kuna da hannu wannan kuma ya zama Allah ya hana wannan a cikin abun da ka samu din ka daidaita ka ga menene zaka ba su iya ihsani kar ka tsaya kana tunanin yanzu in na bashi idan kaza ma zai rena ya rena mana ba ruwanka amma dai ka bashi iya abun da ka san karfin tattalin arzikinka yanzu zan ba wani da wani amma su wani da wani kuma sai lokaci na gaba shikenan kai ka sani kai ka san abun da zaka iya yi ko kuma zan ba wa kowa ya samu amma zan rarrage ba zan ba da daiwa daiwa ba saboda idan na ba da daiwa daiwa nima shikenan zai kare su ba su san abun da kake ciki ba ka san mutane yau su suke yanka abun da kake da shi haka kawai mutum idan ya zama ta hamiloniya ne kawai miloniya ne kana ganin sanan kudi a gurin sa shi ba bai san koyowa kawai zai jaje ko kana ganin sanan kudi a gurin sa shikenan daga nan ya yanka kawai shikenan zuciyarsa da shedan abin da suke raya masa kenan kullun in ya zauna cikin matansa maganar kenan in ya zauna cikin sauran yan uwa maganar kenan yana da kudi yana da kudi kawai wani in aka nuna ka ce wa ce kana da kudi wani idan ya ganka da in mashin kawai haka shikenan yana da kudi yana da kudi shikenan nawa ake sai da mashin din da na ga wani aka yi nawa ake sai da cikin 100,000 ka sai 100,000 ka sai ga ya muku yana da kudi shikenan kawai ya kacinta kenan mutane sun zama ba za ka rasa me zaka ce wa mutane wai kai asusu wani sa'i kai tattali kai asusu Allah ya san addu'o'in da kake yi da asusun da kake da me ka samu wani abu naka ka biya wa kanka bukata da ikon Allah wannan ma ya sa mutane kawai a'a yana da kudi shike kar kai komai kawai ka zauna kuruhu gaba ɗaya kawai ya gowa ya mace shine da ya baka da kudi to shikenan abu yayi daidai kenan wannan ba daidai bane kullum dole a samu wasu suna da hali mutanen yanzu su suke yanka wane miloniya ne wane biloniya ne wane yana da kudi wane kudinsa ya kare haka kawai zaka ji wani ya cewa ina wane bai da kudi fa yanzu ba duk ganinsa da kuke yin nan wane bai da kudi fa yanzu ba ni na sani bai da kudi haka zaka ji mutane suna faɗa bai da kudi ya sai da gidansa na guri kaza filinsa ma ya sa duk yanzu filinsa suna kasuwa wannan fushi ne dabi'ar musulmai a yau wai kuma ana so a rage annoba ga wannan bala'i da mutane suke ciki na gulmace-gulmace da annabimanci da sa ido akan rayuwar juna sai yayyawa wallahi yayyawa sosai saboda haka zaka ga ana ta wasu wato Allah subhanahu wataala ya ce wala tubazir tabazira kar wai ka zo duk gaba ɗaya ka rabe abun da kake da shi wai don kana tsoron kar a ce baka bayarwa a'a kawai kai domin Allah ka duba ka ga abun da zaka iya yi kai amma ka saura da wani abun da kai za ka zauna cikin rufin asiri da ikon Allah ka duba abu da Sa'ad radiyallahu anhu lokacin da zai yana cikin rashin lafiya yana ga kaman zai rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gaishe shi ya ce ya rasulullah ni ka san ina da dumbin dukiya ya rasulullah kuma sannan bani da wani magaji a duniya sai ya guda daya ga ta nan ya ta mace ce ita ce kawai za ta gaje ni ya rasulullah wannan dukiyar nawa shin raba shi uku mana biyu bisa uku na bada shi fi sabilillahi ay aikin addinin Allah daya bisa uku kawai in bar wannan yarinya tunda ta miji zai kuma sannan ga tarun dukiyan akwai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a la karka yadda kai haka ka duba ya ce guda daya sannan sai ya ce ya rasulullah to idan raba dukiyar biyu in bar rabi wa ita wannan yarinya rabi a je ay aikin addinin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kar kai haka yace to ya rasulullah zan raba dukiyar uku daya bisa uku aje ai aikin addinin Allah biyu bisa uku na bari ta gada annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma'ana yace sulus malihi yana wasiya da sulusin malin wato daya bisa uku dukiyarsa ai aikin addini a ba waɗanda suka tantanta a ba mabukata biyu bisa uku ya bar wa yarinya annabi sallallahu alaihi wasallam yace to duk da haka fa daya bisa uku ma fa a raba shi yana da yawa ka sani cewa ka bar ƴaƴanka sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya sigar dami ka bar ƴaƴanka akan wato bisa wani abu da suke da shi shi yafi alkhairi akan ka bar su su zama nauyi akan mutane ana ta neman taimako yanzu zaka ga wane in yana raye ƴaƴa kusan 30 da iyalansa da sauransu in ka hada sama da mutum 30 a gidansa ana ci ana sha lafiya lafiya da ikon Allah da rufin asiri na Allah amma a ce ma wane ya rasu an kai sararin kan ana tun mutuwar tana jikin mutane tsawon kwana uku farko a ce ya taimaka wani ya kawo dan shinkafa wani ya kawo dan kaza wani ya kawo kaza ayyu bayan wata ɗaya wata biyu suka jana ce an ga ƴaƴanza sun so mabara kowane ya mutu wanci haka shikenan duk amfanin sa cikin al'umma an manta da shi haka rayuwar ta mu take manyan malamai nawa ne suka bar duniya wa suka suwaye suka tsaya akan yaran su ar akai komai da karatun yaran su da komai sai ɗaya ɗaya ku wanda Allah ya kare sai ɗaya ɗaya ku amma an jima kadan an manta da mutum dukkan alkhairin da dai to shi yasa kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya sa'ad tattali shine alqur'ani sa'ad radiyallahu anhu cewa ka bar ƴaƴanka abu ne a baka ganin nassin alqur'ani ya tabbatar da tattali mutun ya boye wani abu don ƴaƴansa wannan ya halatta ya boye wani abu don rayuwarsa ta gaba wannan ya halatta Allah subhanahu wataala yace a wa ammal jidaru fa kanat li gulamaini yatimaini fil madinati وامر الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك يتي اما كتنغن نن دكا غني تو يا كسانشي فا نواس يارا ني مرايو غودا بيو karkashin katangan da take son ta fadi nan tarin dukiya ne baban su ya gunne a gurin ya kuma yi addu'a Allah ya nuna wa yaran in sun girma kuma Allah ya yabi baban yace wa kana abuhuma saliha baban nasu mutumin kwarai ne amma kaga bai amma kaga ya yabi aikin sa na tattali da yi wa ƴaƴansa haka abunan almubazzaranci haramun ne a addinin musulunci gashi Allah ya faɗa wala tubazzirta bazira tattali kuma abu ne da addinin musulunci ya karantar haka mutum zai iya yin tattali da abun da yake da shi ya rinka tattalawa yana abubuwa kar yayi wasa ko da kuwa wasu za su yi ta maganganu a wani kaza wani kaza ba ruwanka sai dai wajen abinci ka ci abinci mai kyau ba a son a yi wasa da cin abincin da ya dace in dai mutum yana da hali mutum ya ci abinci mai kyau wanda ya dace don wannan sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam cin abinci mai kyau da ciyar da iyalai abinci mai kyau wannan cin abinci baya hana arziki yawa abinci mai kyau baya hana arziki ka ci abinci mai kyau yadda ko ina ka ci abinci ka koshi to baka tunanin wani abinci da zai kawar maka da hankali a kai ka ci abinci in Allah ya hore maka kai wannan ba a wasa da abinci annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa wasa da abinci ba a cina ma a koshi wannan shine ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam don ka imuci yana da hali sai wannan wala tubazzir tabzira amma kar kai almubazzaranci har ka wuce gona da iri Allah ya ƙara maimaitawa innal mubazzirina lalle wanda suke almubazzaranci su rinka wasa da dukiya su rinka wasa da abubuwa na abun da ya kamata a yi tattalin sa wanda suke wannan kanu ikhwana shayatin to sun kasance ƴan uwan shaidanu ne kaga idan har Allah ya faɗi wannan ashe almubazzaranci bai dace ba ya kamata mutum yayi tattali yayi abun da zai yi bisa ka'ida da bisa lura yayi abun da ya kamata shi ya san tattalin arzikinsa shi ya san ƙarfin arzikinsa yayi abun da ya dace ba tare da ya kuntatawa iyalan su suke karkashin sa ba, ba tare da kuma ya wuce gona da iri ba, sannan yayi ihsani wa dangin sa gwargwadon abin da zai iya yi, kare manta dangin sa. Ba dole sai yayi kullum ba in ya san ba zai iya ba, ba dole sai yayi kowane wata ba in ya san ba zai iya ba, ba dole sai yayi kowane wata biyu in ya san ba zai iya ba, ba dole sai yayi kowane rabin shekara in ya san ba zai iya ba. In zai iya yi shekara shekara in ya san iya karfin sa kenan, sai rinka tanadi in shekara yayi musu ihsani. In zai iya yi wata shida shida, sai rinka tanadi in wata shida yayi musu bayani yayi musu ihsani. In zai iya yi duk bayan wata biyu, sai rinka tanadi in zai in lokacin yayi musu. In zai iya yi duk wata, sai rinka tanadi ya rinka yi musu. In zai iya yi duk sati, gwargwadon kai ka san yanda kake, kai ka san dawainiyan kanka, kai ka san abun da kake. Duk da cewa akwai abun da yake na yau da kullun kuma da yake iya shigowa, wanda Allah ke dorawa bayinsa dawainiya, wannan kuma wani aiki ne daga Allah subhanahu wataala. A cikin yan uwa kaga dawainiyan wasu ya shiga cikin wasu, wannan kuma wani tsari ne na Allah, wanda Allah ya nufe su da falala su dau dawainiyan wasu, sai ga sun a cikin dangi ne. Zalika fadlullahi yutihi man yasha, wannan falalan Allah ne yake bada shi ga wanda yaso. In za a yi ihsani banda almubazzaranci, inji Allah subhanahu wataala, in za a yi duk abin da za a yi kowa miskine, kowa dangi, kowa kowa da kowa banda almubazzaranci, kar a wuce gona da iri. Innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin, lalle mubazzirai masu yin almubazzaranci sun kasance yan uwan shaidanu ne. Wa kana shaytanu li rabbihi kafura, kuma shaidan ya kasance kafuran, wato kullum bijiralle ne li rabbihi, ga ubangijinsa. Shaidan bijiralle ne ga ubangijinsa, ba ruwansa da ubangiji, kuma ya kafircewa Allah, kuma baya son Allah, kuma baya tare da Allah, kuma baya bin Allah. Shaidan kenan. Saboda haka wa kana shaytanu li rabbihi kafura, shaidan ya kasance bijiralle ne, marar bin Allah, wato ga abu ne ga ubangijinsa, baya bin ubangiji, baya bin Allah subhanahu wataala. To haka a bi Allah subhanahu wataala, a yi abun da ya dace, kuma a yi abun da ya kamata. Wannan shine abun da Allah subhanahu wataala ya faɗa, ba tare da wuce gona da iri ba, ko ba tare da ƙetare iyaka ba, ba tare da yin abun da bai kamata ba. Idan aka yi abun da bai kamata ba, Allah subhanahu wataala ya hana. Idan aka yi abun da ya kamata, Allah subhanahu wataala da haka yake umarni. Don haka a yi abun da ya kamata, a yi daidai, sannan kar a wuce gona da iri, kar a yi almubazzaranci, a yi ihsani wa dangi, an daidai abinda aka samu za a iya yi, a yi ihsani wa miskinai, daidai abinda aka samu za a iya yi, a yi ihsani wa matafiya da ma duk wanda ya cancanta, makwabta da makamantansu, kowa ya yi abinda zai iya yi. Sannan mutum ya yi bisa ka'ida da bisa daidaiko, abuna daidaito, ba tare da wuce gona da iri ba, ba tare da almubazzaranci ba. Wallahu ta'ala alam. Insha Allah ta'ala za mu dakata anan ganin cewa lokaci yayi. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu. Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana zunubanmu. Wannan rana ta Juma'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu da alkhairin cikinta. Muna addu'a da kuma salati wa manzo sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. دعوة لزمان الدامواء الله سبحانه وتعالى يمنى ما قلنسا yanayin da ake ciki na dawainiya da damuwa da rashin nutsuwa da kwanciyar hankali, Allah subhanahu wataala ya kawar mana da shi. Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Iyayenmu da kakanninmu Allah subhanahu wataala ya gafarta musu, Allah ya yafe musu zunubansu, Allah ya fassaha musu cikin kaburburansu, Allah ya yalwata musu, ya haskaka musu kaburburansu. Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu, ya shiryar da zuriyarmu da iyalanmu, ya tabbatar da mu bisa shari'a. Inna Allaha sami'un qaribun mujibud da'awat. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
Thank you.